wanda ya daidai da 3 ga watan 2 shekara ta 2023. Karatun da muke karkashin An-Nasabu Sharif, mun je bayani kan kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam na 4, Qusayyu. A halkar da ta gabata mun ga irin baiwa da Allah madaukakin sarki yayi ma wannan kaka na Annabi, sakamakon abubuwan da ya kirkira waɗanda suke masu muhimmanci, da kuma abubuwan da suka koma hannunsa su ma masu muhimmanci, wanda duk wanda ke hannunsa a wancan lokaci ana ganin sa madaukakin mutum ne. Sannan bayan da za a iya koma hannun makaskancin mutum, wannan iko ne na Allah madaukakin sarki. Kula da ɗakin Ka'aba, bude ɗakin Ka'aba, rufe ɗakin Ka'aba, yin sutura ɗakin Ka'aba, share ɗakin Ka'aba, kwalkwale ɗakin Ka'aba, wannan ya koma hannunsa, hannun wannan kaka na Annabi Qusayyu, kamar yadda bayani ya gabata. Sai ciyar da alhazai da shayar da alhazai, wannan asali ma shi ya kirkiri wannan aiki, tunda alhazai baki ne na Allah da suka ziyarci ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala. To sun cancanci a karrama su, idan za ka girmama noman baƙonka to bakin Allah su suka fi cancanta a girmama su, wannan shi ne tunaninsa. To kuma wannan ɗabi'a ya tafi a kanta, wanda suka biyo bayansa suka gaje ta har zuwan addinin musulunci. Har yanzu da nake magana ana tafiya kan wannan ɗabi'a na ciyar da alhazai da shayar da su, kuma shi ya kirkire shi. Kaga wannan da Allah masa gamda katar ya shiga musulunci, da ba karamin jin daɗi zai yi ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama. Duk wanda ya sunnanta wata sunna kyakkyawa, to yana da ladan wannan sunnar da ya sunnanta, kuma yana da ladan wanda ya yi aiki da wannan sunnar har tashin kiyama. To wannan sunna da ya sunnanta na ciyar da alhazai da shayar da su, har yanzu ana yi har gobe. To kaga da Allah masa gamda katar, ba shirka, ba kan addinin shirka ya koma ga Allah ba, da ba karamin sakamako zai tara ba gabanin tashin kiyama. Abu na 3 wanda shi ma bayani ya gabata kansa shi ne rike tuta a yayin da za a fita yaƙi, wannan ma yana ƙarƙashinsa. Sai kuma taro, ɗakin taro na ƙarƙashin ikonsa, shi ne ma ya gina ɗakin taron inda Larabawa za su haɗu su tattauna bisa abin da ya shafe su, in za su fita yaƙi su haɗu su yi mitin yadda yaƙin zai kasance, da lokacin da ya kamata a fita, da ranar da ya kamata a fita, sannan in za su ɗaura aure tsakaninsu, in za su yi sulhu, duka ɗakin taron suke haɗuwa wanda yana ƙarƙashin ikonsa. Waɗannan abubuwa guda 4 da suke ƙarƙashin ikon wannan kaka na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Larabawa a wancan lokaci suna ganin duk wanda ke hannunsa to ba ƙaramin mutum ba ne, ba ma Qurayshawa kawai ba, duk lokacin Larabawa. To mun tsaya inda yake cewa walliwa'u la tuqadu rayatun li harbin illa biyadihi, akan wannan gaban muka tsaya. Sai ce walamma ashrafa ala al-mauti ja'alaha fi yadi ahadi auladihi abdiddar. To Qusayyu ya rayuwansa, waɗannan abubuwa guda 4 duka suna ƙarƙashin ikonsa da kulawarsa. Sai ce walamma ashrafa ala al-maut, lokacin da mutuwa ta zo masa, ja'alaha fi yadi ahadi auladihi, sai ya gadar da waɗannan abubuwa guda 4, ya gadar da su wa ɗaya daga cikin ƴaƴansa, ya sanya waɗannan abubuwa guda 4 ƙarƙashin kulawan ɗaya daga cikin ƴaƴansa, ya danka waɗannan abubuwa guda 4 a hannun ɗaya daga cikin ƴaƴansa, in ba a mance ba. Mun yi bayani cewar ƴaƴan da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da su guda hudu ne maza. Shi da kansa yake fadi, yace wulidani arba'u banin, yace an haifa min ƴaƴa maza guda hudu. Fa sammaytu bunaini minhum bi ilahi, sai na radawa biyu daga cikin su suna na allolina guda biyu da nake bautawa. Akwai allansa al-Uzza cikin ɗakin jikin ɗakin Ka'aba, to sai ɗaya daga cikin ƴaƴansa sai ya sa masa Abdul Uzza. Allolin har guda biyu ne, ɗaya daga ciki sai ya sa masa Abdul Uzza, ɗaya kuma ya sa masa Abdul Manaf. Yana da gumaka guda biyu da yake bauta musu, akwai Al-Uzza akwai Manaf. To ɗaya daga ciki ya sa masa Abdul Uzza, ɗaya kuma daga ciki ya sa masa Abdul Manaf. Shi Abdul Uzza zai na hidima wa Uzza. Lana Uzza wa la Uzza lakum, inji Abu Sufyan lokacin da aka je yakin Uhud. Da aka je yakin Uhud suka kashe sahabbai masu yawa cikin sahabban annabi kusan mutum 70, suka raunata adadi wanda ba iyaka, har annabi ma sun raunata shi, sun fasa masa goshinsa, ya wanke fuskarsa tawon ku da jini, sun karya masa haƙwaransa na gaba. To shine suka daina jin duriya annabi, su mushrikai kenan ba sa jin duriya annabi, sun ɗauka an kashe annabi a yakin Uhud. Abu Sufyan duk inda ya ga dandazo ko taro na musulmai sai ya je ko zai ga annabi, fatansa dai a ce masa an kashe annabi, lokacin bai musulunta ba, daga baya musulunta kuma musuluncinsa ya yi kyau. To bai ga annabi ba, bai ga Abubakar ba, bai ga Umar ba, to yana ga kai, amma ba karamin ta'adi suka yi wa musulmai ba, irin ta'adin da musulmai suka musu a Badar, aka kashe musu jigajigansu irin su Abu Jahal, su ma sun rama, sun kashe annabi, sun kashe Abubakar, sun kashe Umar. To shine ya ga wani taro na wasu cikin musulmai, sai ya je, da yake akwai duhun dare lokacin, ba zai iya ganin fuskokinsu ba, sai ya kwala kira ya ce afikum Muhammad, annabi a ƙasa-ƙasan murya ya ce la tujibu, kar ku amsa masa. Sai aka yi shuru ba amsa masa ba, ya ce afikum ibnu abi Quhafa, akwai ɗan Abu Quhafa cikinku? Abubakar kenan. Annabi ya ce la tujibu, kar ku amsa masa. Suka shuru, ya ce afikum ibnu al-Khattab, akwai ɗan Khattab a cikinku? Umar kenan. Annabi ya ce la tujibu, sai juya zuwa ga tawagar da suke tare da shi, ya ce amma haula faqad kufitum sharra, amma waɗannan mutum ukun da na ambata an iyan muku da sharrinsu, mun kashe su. Umar sai ya kasa danna zuciyarsa, sai ya ce maƙiyin Allah ba ku kashe su ba, Allah ya bar muku su zafafa muku zukatanku, suna nan a raye. To abun ya masa zafi ƙwarai da gaske, sai ya ce lana Uzza wa la Uzza lakum, ai mu muna da Uzza, muna bauta wa Uzza, ku kuna da Uzza ne? Mu a Makka muna da Uzza, muna bautan Uzza, ku a Madina kuna da shi? Annabi ya ce, sai Sayyidina Umar ya ce annabi to me zamu mayar masa da martani? Annabi ya ce ka ce Allahu maulana wala maula lahu, Allah majibincinmu ne, ku kuma babu wani wanda yake majibinci gare ku. To Uzza yana cikin manyan gumakan da Qurayshawa suke ji da shi, to shine Qusayyu ɗansa ɗaya ya sa masa Abdul Uzza dan yin hidimawa Uzza, ɗaya kuma ya sa masa Abdul Manaf dan ya hidima wa Manaf. To sai kuma ya ce wa sammaitu wahidan minhum bidari, ɗaya daga cikinsu kuma na kira shi da sunan ɗakina, ma'ana ɗakin Allah, Ka'aba kenan, Abdul Dar. Abdul Dar shi kuma aikinsa hidima a ɗakin Ka'aba. Sai kuma ɗaya ya kira shi da sunansa Abdul Qusay, ya masa hidima kenan, duk hidindimunsa da ɗawainiyarsa da aikensa da duka in ya taso zai fuskanci Abdul Qusay, shi kawai ya sadaukar da shi ya masa ɗawainiya, ya yi wa baban ɗawainiya. Shi kuma Abdul Uzza ya sadaukar da shi ya yi ɗawainiya wa Uzza. Abdul Manaf ya yi ɗawainiya wa Manaf. Abdul Dar kuma ya yi ɗawainiya wa ɗakin Ka'aba. To shi ne lokacin da ya zo rasuwa,
shi kusayyu kenan kamar bayanin da ake mana anan walamma ashrafa ala almaut lokacin da yazo rasuwa ja'alaha fi yadi ahadi auladihi sai sanya waɗannan abubuwa guda hudu a hannun ɗaya daga cikin ƴaƴansa shine abduddar abduddar to me yasa ya zabi abduddar ya bashi waɗannan abubuwa guda hudu kula da ɗakin Ka'aba ciyar da alhazai da shayar da su rike tuta in za a fita yaki kula da ɗakin taro waɗannan duka sai ba mutum ɗaya kaga da yake abubuwa guda hudu ne ai duk da sai ya rarraba musu ko kowa wannan a bashi ɗaya wannan a bashi ɗaya wannan ya ba tunda duk wanda ya samu ɗaya daga cikin waɗannan ana ga ya samu ɗaukaka a cikin Qurayshawa to amma sai gadar da su waɗansa cikin ƴaƴansa Abduddar me yasa ya gadar da shi wa Abduddar sauran bai gadar musu ba malaman tarihi suka ce shi Abduddar din shine karami a cikin su shine karami cikin su to yafi tausayinsa yafi zuciyarsa ta fi ta'allakuwa da Abduddar dama a cikin ƴaƴanka zaka ga galibi karami zuciyarka ta fi karkata gare shi har ma wanda yake shi ne na ƙarshe daga shi ba a sake haifa ma ɗa ba zaka ga kaman ya zama sakali sakali ana ce masa dan auta to wannan al'ada ce fitra ce to shi ne sai gadar da waɗannan abubuwa guda hudu wa wannan ɗanasa da ake kira Abduddar wanda saura kuma ba su samu ba ma'ana bai ba wa sauran ba to sai ce lakin sai dai banu abd manaf ajma'u ra'ayahum ala alla yatruku bani ammihim abduddar yasta'thiruna bihadhihi almafakhir to yanzu tunda ya gadar da waɗannan abubuwa guda hudu ga ɗaya daga cikin ƴaƴansa kaga shi ma wannan dan fa in ya tashi zai gadarwa dan sa ne shi ma in ya tashi sai zamanto dai abun karkashin zurriyar Abduddar ne waɗannan abubuwa guda hudun karkashin zurriyar ta koma karkashin zurriyar Abduddar to shine bayanin da yake mana anan cewa lakin banu Abdumanaf sai dai zurriyar Abdumanaf Abdumanaf ai dan uwa Abduddar ne ko Abdumanaf Abdul Uzza Abduddar Abdu Qusay waɗannan ƴan uwan juna ne duka baban su ɗaya shine Qusay to lokacin da ya gadar da waɗannan abubuwa guda hudu wa Abduddar to sai banu Abdumanaf suka ce su ba su yadda ba kenan ƴaƴan Abdumanaf da jikokin Abdumanaf suka ce wannan abubuwa guda hudu fa na kakanmu kamar yadda su ma jikokin Abduddar na kakansu ne to da me suka fi mu da su kadai za su keɓanta da shi sai suka ce ba su yadda ba bayan da za a yi banu Abduddar waɗannan abubuwa guda hudu duk su rike su kaɗansu su ba za a ba su wani abu ba suka ce ya kamata su ba su wani abu banu Abdumanaf suka ce wa banu Abduddar ya kamata ku ba mu wani abu daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu ko kuma mu yi raba daidai tunda mu ma muna da ɗaukaka irin tamu saboda Abdumanaf shi ma ba ƙaramin mutum bane cikin Larabawa suka ce a'a ba za mu ba ku ba saboda kakanmu ai da ya tashi ya ba babanmu ne ba kwata muka yi ba saboda haka ba za mu ba ku ba suka ce ku ba mu suka ce ba za mu ba ku ba sai suka ce to za mu kwata ku da ƙarfi in ba za ku ba mu ba cikin lalama cikin fahimtar juna da ruwan sanyi to za mu kwata da ƙarfi tunda su a wancan lokaci babu alƙali kawai idan mai ƙarfi shine yake galaba mai ƙarfi shi ke galaba musulunci ne da yazo da tsari to anan da suka nemi su ba su suka ki sai suka ce ai ma ba ku kuka cancanta ba mu muka fi ku cancanta saboda a cikin ƴaƴan Qusayyu ba wanda yake madaukaki kamar Abdumanaf Abdumanaf mun san kakan annabi ne na uku ko Abdumanaf ya fi sauran ɗaukaka saboda haka waɗannan abubuwa guda hudu ya kamata ma a ce a hannunsa yake kuma ya dawo ƙarƙashin ƴaƴansa ya dawo ƙarƙashin jikokinsa mu muka fi ku cancanta da wannan abun suka ce a da ku kuka fi mu cancanta da za a ba ku tunda ba a ba ku ba ba ku kuka fi mu cancanta ba to wannan yasa su banu abdumanaf yace ajma'u ra'ayuhum sai suka zauna suka yi miti suka daidaita akan ra'ayi guda cewar ko ana ha maza ha mata sai sun kwace wadannan abubuwan hannun banu abdidda gashi dai dukan su dangin juna ne wannan shine jahiliya a samu gaba tsakanin dan uwa da dan uwa dabi'a ce ta jahiliya musulunci bai san wannan ba kai ba ma dan uwa da dan uwa ba wanda kuke yan uwan juna a musulunci musulunci bai san gaba ba annabi ya ce wala tabaghab kar ku yi gaba kar ku yi kiyayya innamal mu'minuna ikhwa yan musulmuminai yan uwan juna ne Allah sai ya ce fa aslihu baina akhawaykum ku yi sulhu tsakanin yan uwan takan dan uwan juna musulmi dan uwan juna al muslimu akhul muslimu la yadhlimuhu wa la yahqiruhu musulmi dan uwan musulmi ne baya zaluntarsa baya tabar da shi baya cin mutuncin sa inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam imam sa'adi yake bayani cewa mafi alkhairin mu'minai shine wanda yake son dan uwansa mu'mini kuma yake so masa alheri shine mafi alkhairin mu'minai inji imam sa'adi Allah masa rahama to musulunci bai san gaba ba akanin musulmi da musulmi ina ya ga yan uwan juna wanda jini daya suke to a yau idan aka samu gaba taqulu tsakanin wanda jini daya suke dangin juna ne to wannan dabi'ar dabi'a ce ta jahiliya wanda muke karatun ta ne tunda banu abdiddar da banu abdumanaf jini daya ne tushen su daya shine kusayyu to me zai sa a samu gaba akan daukaka ta duniya tunda wannan abun daukaka ce ta duniya wanda take hannunsa za a ganshi madaukaki to me zai haifar da gaba akan abun duniya kuna yan uwan juna to kaga wannan dabi'a ce ta jahiliya a yau idan aka samu yan uwan juna wanda tushen su daya dangin juna suna gaba ko shakka babu wanda za a yi su gaba akan lahira in kaga an yi gaba akan lahira to ɗaya musulmi ne ɗaya kafiri amma in dai duka musulmi ne suke gaba to ba akan lahira bane sai dai akan duniya wannan kuma dabi'a ce ta jahiliya annabi yayi tirda ita annabi yayi tirda dabi'ar jahiliya a yakin badal mustalif munafukai sun taka rawar gani wajen haifar da gaba tsakanin musulmi wanda kuma kamar yadda muka yi bayani gaba musulunci bai san shi ba tsakanin musulmi a yakin badal mustalif munafukai sun taka rawar gani wajen haifar da gaba tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani daga cikin muhajirun ya dan kuskure wani daga cikin al-ansar sai wannan dan al-ansar din yace ya lal-ansar ansar ku kawo mun taimako gashi nan an buge ni ansar suka yi ta shi kuma wanda yake muhajire shi ma sai ya nemi doki gurin yan uwansa al-muhajirin yace ya lal-muhajirin su ma sai suka yi ta annabi su yana cikin tantin sa sai ya ji ana ya lal-ansar ya lal-muhajirin sai annabi ya leko ya ce me ke faruwa aka ce kaji ya rasulullah wani ne cikin al-muhajirun ya canki wani cikin al-ansar shine ɗaya daga wanda aka canka din yake neman doki na yan uwansa al-ansar shi ma wanda yayi wannan cankan yake neman doki daga yan uwansa al-muhajirun annabi sai ya ce da ruha fa innaha muntina abida'wal jahiliya ya za ku na kira irin kira na jahiliya ai da muhajiruna da ansar duka abu daya ne duka mu'minai ne sun tsiya daya suke madaurin ki daya ya za ku na kira irin kiran jahiliya ku batta abakya ma ce wari take abar kushewa ce inji annabi sallallahu alaihi wasallam kai kenan a yau duk wanda ya dauko wata dabi'a cikin dabi'u na jahiliya ya siffanta da ita a matsayinsa na musulmi ya sani cewa siffanta da siffar da annabi ya kushe ta ya tsawatarwa sahabbansa akan kasaf siffanta da ita saboda haka gaba tsakanin dan uwa da dan uwa wanda suke jini daya kuma dukansu musulmi wannan dabi'a ce ta jahiliya musulunci bai san shi ba to shine su banu abdu abd manaf da suka nema daga banu abdiddar akan su basu wani abu ko kuma su basu in ba za su basu duka ba ma su basu wani abu suka ke suka ce tunda mun gada bayan da za a yi mu ba ku to su banu abd manaf sai suka hada kansu suka yi meeting ajma ura ayu suka daidaita akan ra'ayi guda cewa ko du yadda za a yi ko sama da ƙasa za ta haɗu sai mun kwace waɗannan abubuwa daga hannun ƴaƴan babban mu banu abdiddar to kun san mai ƙarfi shi yake galaba to wannan yasa sai suka nemi taimako na wasu daga cikin ƙabilu da suka fi kusa da su wasu daga cikin ƙabilu da suka fi kusa da su banu abd manaf sai suka nemi taimakon su na farko akwai ƙabilar banu asad akwai fahimta sosai tsakaninta da banu abdiddar da banu abd manaf sai suka nemi taimakon ƙabilar banu asad na farko kenan na biyu suka nemi taimakon ƙabilar banu zuhra ƙabilar banu asad ƙabilar mata annabi ce khadija wannan kuma ƙabilar banu abd manaf ƙabila annabi ce ko saboda annabi in ka tashi ka dauki ƙabilar su zaka samu ƙabilu biyu kafin ka je ƙabilar quraish shi ai ya fito da ƙabilar banu hashim ne ko hashim kuma kakansa na biyu ne sannan annabi har ila yau yana danganta kansa zuwa ga banu abd manaf annabi yana danganta kansa zuwa ga banu abd manaf lokacin da aka saukan masa da wahayi a makka yana dan shekara 40 sai ya hau kan dutsen safa yace ya sabahahu dama idan aka ji mutun yayi wannan furicin an san yana da sako da yake so ya isar nan take mutan makka suka hadu gaban sa sai ce ya bani abd manaf ya ku kabilar banu abd manaf ku fanshi kawunan ku bazan tseratan muku da komai ba daga gurin Allah subhanahu wataala yayo kasa ya banu hashim ishtaru anfusakum la ughni ankum min allahi shay'a ku fanshi kawunan ku bazan tseratan muku da komai ba gurin Allah madaukakin sarki to anan ne yace shin kuna ga in nace muku dutse doki zai fito daga wancan dutse za ku gaskata ni suka ce za mu gaskata ka saboda ba mu taba kama ka da kariya ba sai yace inni rasulun baina yadai yadi azabun alim ni manzo ne na Allah inni rasulun lakum ni manzo ne a gare ku na Allah in kun ki ku karbi abin da nazo da shi akwai azaba a gaba gare ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi yana dangantuwa zuwa ga abd manaf to su abd manaf sai suka hada kansu da banu asad kabilar mata annabi khadija sannan da banu zuhura kabilar mahaifiya annabi amina sannan kuma da kabilar banu taym kabilar sayyidina abubakar Allah ya yarda da shi sai kuma kabilar banu al-harith kabilar abu ubaida ibn al-jarrah mun ji su kabilu guda huɗu suka nemi su taimaka musu wajen kwatan waɗannan abubuwa guda huɗu a hannun banu abdiddar ana gane bayanin kuwa yanzu kabilar banu abd manaf ko kuma jikokin ƴaƴan abd manaf suna so su kwace abubuwan da ke hannun ƴaƴan abdiddar wanda su kuma sun gada ne gurin babansu kuma babansa ne ya gadan masa kusayyu to su kuma suna ga su ma tunda kusayyu kakansu ne dole su kwace wannan abun ko kuma a basu wani daga ciki to shine suka nemi taimako na waɗannan kabilu guda huɗu banu asad banu zuhura banu taym banu al-harith suka ce to mun yadda zamu taimaka muku wajen kwato wannan abu sai aka zo da daru cike da firare kowa ya tsoma hannunsa a matsayin an yadda wannan kabilar ta yadda wannan kabilar ta yadda wannan kabilar ta yadda za a je a yaki banu abdiddar a kwato waɗannan abubuwa guda hudun a hannunta sai ta ji banu abdiddar sai ta ji labari ƴaƴan abdiddar kenan sai suka ji labari su ma sai suka hada meeting, suka zauna suka yi meeting cewa mu kuma ba yadda za a yi mu ba su, tunda a gurin kakanmu babanmu ya gada, mu kuma muka gada gurin babanmu, to taya za a yi mu ba su? Suka ce ba yadda za a yi mu ba su. Su ma sai suka nemi kabilin da kansu ya haɗu ɗaya da su, suka nemi taimakon su cewar yanzu Abdulmanab za su zo su yake mu da kabilu guda huɗu, kuma ku taimaka mana. Sai suka nemi taimakon kabilar Banu Makhzum na farko kenan, na biyu kabilar Banu Jumah, na uku kabilar Banu Saham, na hudu kabilar Banu Adi, kabilar Sayyidina Umar. Ka kabilar Sayyidina Umar tana tare da Banu Abdiddar, kabilar Sayyidina Abubakar tana tare da Banu Abdulmanab. Ana gane bayani? Sai zama waɗannan kabilar Banu Abdulmanab suna da kabilu guda hudu da za su taimaka musu. Kabilar Banu Abdiddar su ma suna tare da kabilu guda hudu da za su taimaka musu. To su waɗancan na farko sai aka kira su da Al-Muttayyibun. Aka kira su da Al-Muttayyibun. Me yasa aka kira su da Al-Muttayyibun? Saboda sun zo da tayyib. Tayyib shine tirare. Sun zo da tirare, sun tsoma hannunsu, sun kulle yarjejeniya akan sai sun kwace wannan abun. Abubuwa guda hudu ko sama da ƙasa za ta haɗu. Su kuma waɗannan da suka yi nasu yarjejeniyan sai suka zo da jini, sai suka tsoma hannunsu. To sai aka kira su da Al-Ahlaf, wanda suka yi rantsuwa tsakaninsu akan sashe zai taimaki sashe. To da aka zo shine bayanin da yake mana a nan. Ya ce banu lakin banu Abdulmanaf ajma'u ra'ayahum ala an la yatruku bani ammihim Abdaddar yasta'thiruna bihadhihi al-mafatih. Sai dai banu Abdulmanaf sun hada ra'ayoyinsu, sun yi ittifaki akan ra'ayi guda kan cewar ba za su bar ƴaƴan baffansu Abdaddar kenan, banu Abdaddar ba za su bar su ba yasta'thiruna bihadhihi al-mafatih. Ya zamanto sun keɓanta da waɗannan abubuwa wanda suke na ɗaukaka. In an ce al-mafatih jam'i ne na al-mafkharatu, me ma'anan al-mafkhara? Bi ma'ana al-mankaba. Waɗannan abubuwa da suke kunshe da falala da girma da ɗaukaka da karamci ba za su bar ƴaƴan baffansu su keɓanta da shi ba, su banda su. Mun gane bayanin? Tunda yanzu ai duka waɗannan abubuwa guda hudu, ciyar da alhazai da shayar da su, kula da ɗakin Ka'aba, rike tuta in za a fita yaƙi, da kula da ɗakin taro, duka yana hannun Banu Abdiddar. To sai Banu Abdulmanab suka yi mitin, suka haɗa ra'ayinsu, suka nemi agajin ƙabilu guda hudu da muka ambata kan cewa ba za su bar Banu Abdiddar su keɓanta da waɗannan falala guda hudu ba. Shine ya ce wa kada yufdil amru ila al-kitab, har abun ya kusa kai su ga yaki, tare da cewa wata riwayar ta nuna cewar an gwabza mummunan yaki tsakanin bangarorin nan guda biyu, bangaren Banu Abdiddar da bangaren Banu Abdulmanab. Banu Abdulmanab da wanda suke taimaka mata, Banu Asad, Banu Tayyib, Banu Zuhura, Banu al-Harith. Sannan ita ma Banu Abdiddar da wanda suke taimaka mata Banu Makhzum, Banu Jumah, Banu Saham, Banu Adi. Aka gwabza kazamin yaki, aka kashe adadi mai yawa a kowane bangare har sai da abun ya fita a kansu. Sai wasu daga cikin wanda suke masu zurfin tunani a cikinsu, masu hangen nesa, suka ce bai kamata mu yi ta kashe kawunan mu ba. Abun nan fa an zauna a teburin sulhu, za a iya kawo mafita, za a iya daidaito, to me zai hana mu zauna mu yi sulhu? Shine suka zauna suka yi sulhu. To a riwaya kuma da aka kawo mana anan tana nuna cewa ba a yi yakin ba, amma akwai riwaya da ta nuna sai da aka gwabza yaki, abun ya fita akan kowa, aka kashe adadi mai yawa a wannan bangare, aka kashe adadi mai yawa a wannan bangare. Sai wasu masu tunani a cikinsu, masu hangen nesa, masu zurfin tunani, suka ga irin wannan ɗabi'a ba ta dace ba, ya kamata a zauna a yi sulhu. To shine aka zauna aka yi sulhu. A nan kuma riwaya ta biyu ya ce wa kada yufdil amru ila alkitabi, har al'amarin ya kusa kai su ga yaki. Kenan akwai riwaya da ta nuna ba a yi yakin ba. Su waɗannan Banu Abdulmanab sun nemi agajin ƙabilu hudu, sun yadda za su taimaka musu. Su ma Banu Abdiddar sun nemi agajin ƙabilu guda hudu za su taimaka musu wajen kare kansu. Wannan su za su yi ƙoƙarin kawo farmaki Banu Abdulmanab don su kwaci waɗannan falala guda hudu. Su kuma Banu Abdiddar za su kare kawunansu ne akan ba za su bayar ba. To shine al'amarin ya kusa kai su ga yaki. Ya ce laula an tadaraka al'amra uqala'ul fariqai badan masu hankalin bangarori guda biyun sun riske abun bato da abun ya kai su ga yaki kenan akwai riwaya da tazo ta nuna ba a yi yaki ba shi tace mawallafin wannan littafi ya kawo mana yace wa kana yufdil amru ila alqital al'amarin ya kusa kai su ga yaki a gwabza yaki tsakanin bangarori guda biyu duk da cewa tushen su daya jini daya suke ka kenan samun gaba fada tsakanin wanda suke dangin juna dabi'a ce tawa ta jahiliya ba a so musulmi ya siffanta da ita annabi yayi tir da musulmin da ke siffantuwa da dabi'a mummuna irin dabi'u na jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda uku yana daga cikin dabi'u na jahiliya yace alfahari da nasaba ai mu kabila kaza muka fito ai mu gidan mu kaza ne ai mu kaza kaza da kuma sukan nasaba ka soki nasaban wani yace kai da Allah dan mahauta kuma ka fada hakan ne a babin suka to wannan dabi'a ce ta jahiliya annabi yace Allah ya tirda shi wan niyaha da kuma kururuwa aiwa mutum mutuwa ta kururuwa na shiga uku na lalace rumfa ta kauce an shiga rana waye mutuwa yawanci mata sun fi wannan ko to dabi'a ce ta jahiliya inji annabi sallallahu alaihi wa sallam to da suka zauna a teburin sulhu akan a daidaita yace fa'atu bani abdi manaf as-siqayata war-rifadata to da aka zauna aka yi sulhu sai aka ce to shikenan yanzu maimakon ai ta gwabza yaki ana kashe wannan bangaren ana kashe wannan bangare gashi kuma dukan ku dangin juna ne tushen ku daya to ku yanzu banu abdumanaf za a ba ku ciyar da alhazai da shayar da su mu banu abdiddar mun yadda za mu dauki ciyar da alhazai da shayar da su mu danka hannunku ku banu abdumanaf shine bayanin da yayi anan yace fa'atu bani abdumanaf as-siqayata war-rifadata sai banu abdiddar suka bayar da ciyar da alhazai da shayar da su wa bani abdumanaf to su kuma suka ce to yanzu tunda kun ba mu dai mun sallama mun hakura amma dai a ce ba ko daya a hannunmu duka ku ku mallake alhali kakanmu ne abin ke hannunsa wannan shine ba za ta sabu ba bindiga a ruwa to amma yanzu tunda kun ba mu ciyar da alhazai da shayar da su mun hakura ku je ku rike sauran uku ku rike kula da dakin Ka'aba ku rike tuta in za a fita yaki da kuma kula da dakin taro wannan mun yarda ba matsala dan kun rike saboda me a cikin waɗannan abubuwa guda hudu baya guda biyu daukaka da girma kula da dakin Ka'aba da ciyar da alhazai da shayar da su to yanzu tun cikin guda biyu madaukaka tunda an dau daya an ba su sai suka hakura suka ce to mun sallama to shine anan gurin yace fadama ta fihim sai ciyar da alhazai da shayar da su sai ta zama ta dawwama cikin banu abdumanaf lokacin da suka danka hannunsu hannun banu abdumanaf da aka duba sai aka ga wanda ya fi cancanta a danka hannunsa saboda daukakarsa da kuma dukiyarsa shi zai iya hidimanciyar da alhazai da shayar da su sai aka ga kakan annabi na biyu ne Hashim sai aka danka hannunsa sai aka wayi gari yanzu Hashim shi yake dawainiyar ciyar da alhazai da shayar da su to shi kuma Hashim da ya zo rasuwa sai ya yi wasiya cewar ciyar da alhazai da shayar da su ta koma hannun ɗan uwansa Al-Muttalib ai mun ji bayanin Al-Muttalib a baya ko wanda ya je ya ɗauko ɗan Hashim ɗin Shaibatul Hamd Abdul-Muttalib ya taho da shi garin Makka to Hashim da ya zo rasuwa sai ya ce ya gadar da ciyar da alhazai da shayar da su wa ɗan uwansa Al-Muttalib bin Abdumanaf to shi yasa anan gurin yace fadama ta fihi sai ciyar da alhazai da shayar da su ta dawwama cikin kabilar banu abdumanaf suka yi ta gadar da shi Hashim shi ya fara a cikin ƴaƴan abdumanaf to da ya zo rasuwa sai ba wa dan uwansa kaga shi ma dan abdumanaf Al-Muttalib bin Abdumanaf shi kuma da ya zo rasuwa sai yayi wasiya wa dan uwansa Abdul-Muttalib kakan annabi kenan yace yanzu Abdul-Muttalib dama wannan gurin babanka na gada ciyar da alhazai da shayar da su to tunda ni ma rasuwa ta zo min na gadan maka sai kakan annabi Abdul-Muttalib ya ci gaba da dawainiyar ciyar da alhazai da shayar da su to Abdul-Muttalib shi ma da ya zo rasuwa sai gadarwa ɗansa wanda ake ce masa Zubair ibn Abdul Muttalib, shine dan sa na fari ya gadan masa. Shi kuma Zubair shi ma da yazo rasuwa sai gadarwa dan uwansa baban Ali Abu Talib kenan. To anan gurin yace ila an intahata lil Abbas bin Abdul Muttalib, har zuwa lokacin da ciyar da alhazai da shahada su ya koma hannun Al Abbas bin Abdul Muttalib. To aka yi koma hannun Al Abbas, mun ji dai anan ci yanda abun ya taho mataki mataki. Hashim shi ya fara lokacin da Banu Abdiddar suka ba wa Banu Abd Manaf ciyar da alhazai da shahada su, Hashim shi aka dankawa. Hashim da yazo rasuwa sai dankawa, ya dankawa dan uwansa ko Al Muttalib. Al Muttalib da yazo rasuwa sai dankawa Abdul Muttalib dan dan uwansa. Shi kuma da yazo rasuwa sai dankawa dan sa Az-Zubair ibn Abdul Muttalib. Shi ma Zubair da yazo rasuwa sai dankawa dan uwansa baban Ali Abu Talib kenan. To amma akasin da aka samu lokacin da ciyar da alhazai da shahada su ya koma hannun Abu Talib baban Ali, shi talaka ne, ba shi da abun hannunsa. Talaka ne, ba shi da abun hannunsa. Shi yasa sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure sai ya dauki Aliyu, ya dauki Aliyu tun yana dan shekara 10, sai zama Aliyu ya taso gaban Annabi dan me, dan ya rage wa babban sa dawainiya. Sai ya dauki Aliyu ya kula da cin Aliyu da shansa da tarbiyarsa da iliminsa har ya girma sai ya auren masa da ƴarsa Fatima. Saboda Abu Talib yayi dawainiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma kuma ba shi da dukiya, ba shi da abun hannunsa. To yanzu ciyar da alhazai da shahada su ya koma hannunsa, shi kuma ba shi da dukiya. To lokacin da aikin hajji ya zo sai ya nemi Abbas. Abbas shi kuma dan kasuwa ne, dan kasuwa ne, yana da dukiya. Sai ya nemi Abbas ya ba shi aran dinari 10. Dinari 10 ba karamin kuɗi ba ne. Ya ba shi aran dinari 10 saboda ya ciyar da alhazai. Wasu malaman suka ce a hankali ba zai kama ba, ya za a yi dinari 10 ya ciyar da alhazai? To sai wata riwaya ta ce dinari 10,000. Kaga wannan hankali zai fi karba. Dinari, saboda alhazan da suke zuwa ba kaɗan ba, sassa na duniya. Duk inda Balarabe yake lokacin aikin hajji sai ya kaɗo kansa ya taho, kar a yi bashi. Saboda suna ikirarin su mabiya Annabi Ibrahim. To aikin hajji kuma Annabi Ibrahim shi ne wanda Allah ya ce masa wa'adhin fil nasi bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amik. Allah ya ce Annabi Ibrahim, je ka yi kuwa wa mutane su zo su yi aikin hajji. Ka kenan aikin hajji daga kan Annabi Ibrahim aka fara, tunda shi ya gina ɗakin Ka'aba shi da ɗansa Isma'ila. Je ka yi kuwa wa mutane su zo aikin hajji, sai ce ya Allah murya ta karama ce, mutane kuma na duniya suna da yawa. Allah ya ce je ka yi kuwa mu za mu ɗau nauyin yaɗa ta a duniya duk inda musulmi yake zai je. Shine Annabi Ibrahim ya ce ayyuhan nas inna Allaha kataba alaikumul hajj fahujju, ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin hajji, ku zo ku yi aikin hajji. Sai suka ce to yanzu suna amsa kiran Annabi Ibrahim, inji mushrikai Larabawa a wancan lokaci za su zo aikin hajji suna amsa kiran Annabi Ibrahim, amma sun mance Annabi Ibrahim bai taba sujjada wa gunki ba. Za su je su yi sujjada wa gunki, amma kuma suna da awar cewa su suna bin addinin Annabi Ibrahim. Allah ya mayar musu da martani. Ma kana Ibrahimu yahudiyya, su ma Yahuda sun yi wannan ikirari cewa su suna kan addinin Annabi Ibrahim. Wala nasaraniyan, nasara ma sun yi wannan da'awar cewa suna kan addinin Annabi Ibrahim. Walakin kana hanifan musliman, shi musulmi ne hanif. In an ce hanif, wanda ya karkata daga shirka, ya hau kan turba dodar na tauhidi da kadaita Allah da ibada wa Allah subhanahu wataala. Wannan shine hanif, hanifan musliman. Wa ma kana minal mushrikina, kuma bai zama daga cikin mushrikai ba. Ku mushrikai in da gaske kuke, ku mabiya Annabi Ibrahim ne, to ku bi abin da Annabi Ibrahim ya bi. Shine shi hanif ne, ya bar shirka, ya bar ranta daga shirka. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. To su ma su zo su yi imani da Allah shi kadai, inda gaske suke su mabiya annabi Ibrahim alayhi salam. To lokacin da aikin hajji ya zo, mutane sun taho, duka larabawa galibin su sun taho aikin hajji. Abu Talib ba shi da dukiyar da zai shirya musu abinci, ya gabatar musu da abin sha na alfahari, kuma a bisa tsari irin nasu, idan alhazai sun zo, abincin da zaka ba su na musamman ne, ko kai baka iya cinsa a gidanka. Ka kenan wannan wanda ba shi da hali, ba shi da wadata, ba shi da dukiya, ba zai iya ba. To sai shiga tsaka mai wuya Abu Talib, sai shiga tsaka mai wuya, shi dai karban wannan abin daukaka ce gare shi, kuma daukaka ce ga zuriyarsa. To amma kuma ba shi da dukiyar da zai shirya musu abinci sosai na alfahari, ba lagalagan abinci ba, lagalagan ma ba shi da halin yi musu ina ya ga abinci sosai. Sai nemi dan uwansa Al-Abbas ya bashi bashin dinari 10,000 saboda ya shirya wa alhazai abinci ta yanda zai fita daga kunya, da abun sha ta yanda zai fita daga kunya. Sai Al-Abbas, baban Abdullah ibn Abbas, sai dauki dinari 10,000 sai bawa Abu Talib. Abu Talib yayi abinci sosai wa alhazai, suka ci, suka yi aikin hajjin su, suna murna, suka koma suna masa addu'a ta alheri. Shekara ta sake kewayowa, bai samu ya biya dinari 10,000 da ya karba gurin Al-Abbas ba, ga kuma hajji ya sake kewayowa. Sai ya sake shiga tsaka mai wuya, sai ya sake neman Abbas, ya ce ƙara taimaka min mana, ka ƙara bani bashin wannan karan, kan ka bani 15,000 musu ma wanda ya fi na wancan karan. Sai ce ha, yanzu na dinga ɗiban kuɗi na kenan, ina baka bashi kuma ka kasa biya na na barama na banama in sake ɗauka in baka, shikenan kuɗi na zama kamar naka. Sai yayi shiru, sai ce to yanzu za mu yi ta da wajewa, mu sa ka'ida, mu sa sharadi, in ka yadda zan ɗauka in baka, in baka yadda ba zan baka. Bai ce me ka'idar? Ce zan ɗauki dinari 15,000 in baka bashi, amma da sharadi, idan ka gagara biya na na bare da na bana, ciyar da alhazai da shayar da su zai koma hannuna. Ya ce na yadda. Shi dai kawai duk yanda za a iya samu ya kubuta daga kunya na wannan shekarar, yana fatan haka. Kaga bare ya karbi 10,000, bana ya karbi 15,000, 25,000 ke. Ya ɗauka ya bashi, ya ciyar da alhazai, shayar da su, suka yi ta murna, suna jinjina masa, suna ga yayi bajinta, suna jinjina wa Abu Talib. Aka watsi shekara ta sake zagayowa, ba shi da hali, kuma bai samu ya biya bashinsa ba, zai ce kai Abbas karbi ciyar da alhazan nan da shayar da su. Shikenan sai koma hannun Abbas babban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa anan gurin ya ce fadamata fihim, ciyar da alhazai da shayar da su sai ta dawwama cikin banu Abdumanaf ila an intahata Lil'Abbas bin Abdul Muttalib, har zuwa lokacin da ta koma kan ko hannun Abbas dan Abdul Muttalib. Kuma mun ji sababin da yasa ta koma hannun Abbas bin Abdul Muttalib. To tunda ta dawo hannunsa tun gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, sai zama shi yake ciyar da alhazai, kuma shi yake shayar da alhazai har bayan aiko annabi, har annabi ya hijira daga Makka ya koma Madina. Abbas ya musulunta, amma saboda gudun kar ya yi hijira ya koma Madina, ciyar da alhazai da shayar da su ya fita daga hannunsa, sai ya zauna a Makka. Haka wasu malaman tarihi suka faɗi. Al-Azraqi a cikin Akhbaru Makka ya yi wannan bayanin cewar Al-Abbas lokacin da annabi ya fita ya hijira daga Makka ya koma Madina, sauran sahabbansa 'yan Makka sun yi hijira tare da shi, amma Al-Abbas yana cikin wanda sun musulunta amma kuma bai yi hijira ba. Me ya hana shi hijira? Saboda ciyar da alhazai da shayar da su, yana ga in yayi hijira zai fita daga halinsa, sai ya ci gaba da zamansa a garin Makka, ya ci gaba da wannan hidima har zuwa lokacin da annabi ya zo ya fathu Makka, ciyar da alhazai da shayar da su, na hannun al-abbas har annabi ya rasu ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ciyar da al-hazai da shayar da su na hannun al-abbas ya ce thumma li banihi min ba'dihi bayan ya rasu sai ciyar da al-hazai da shayar da su ya koma hannun ƴaƴan shi al-abbas wannan babba na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yanzu an gama bayani kan ciyar da al-hazai da shayar da su mun ji makomarta wanda kuma bayan ya koma hannun ƴaƴan al-abbas haka kuma abun ya ci gaba da tafiya cikin tsatsan al-abbas to kuma daga ƙarshe lokacin da wannan gwamnatin Saudiya ta zo ta kafu gwamnati ita ma sai ta shiga wannan hidima din sai aka wayi gari masu dukiya su ma suna cewa ba za a bar su a baya ba in lokacin aikin hajji ya zo sai kaga gwamnati tana nata hidima na ciyar da al-hazai da shayar da su sannan kuma kungiyoyi na alheri daban-daban su ma suna nasu sannan waɗanda suke masu wadata su ma suna nasu ɓangarori ne guda uku ga ɓangaren gwamnati ga ɓangaren kungiyoyi na alkhairai su ma suna nasu sai kuma ɓangaren attajirai wanda suke da wadata kowa yana nasa yana fafutukan lada sai ce ammal hijabatu yanzu za a je ga bayani kan makomar kula da ɗakin Ka'aba kenan yanzu mun ji makomar ciyar da al-hazai da shayar da su yanda abun ya karkare to sai kuma makomar kula da ɗakin Ka'aba sutura wa ɗakin Ka'aba buɗe ɗakin Ka'aba rufe ɗakin Ka'aba shine yace ammal hijabatu amma kula da ɗakin Ka'aba da suturta ɗakin Ka'aba da gyara ɗakin Ka'aba fa baqiyat bi yadi bani abdiddar wannan ya zauna a hannun banu abdiddar dama asali usayyus masu ya gadarwa babansu ne abdiddar to sai ya ci gaba da zama karkashin su karkashin kulawar su wa aqarra halahum ash-sharu musulunci da yazo sai ƙara tabbatar da shi a cikin su ta yaya musulunci da yazo ya ƙara tabbatar da kula da ɗakin Ka'aba a cikin banu abdiddar yace fahiya fihim ilal an tana cikin banu abdiddar har yanzu yanzu da muke magana ko kuma yanzu da mawallafin littafin ya rubuta littafinsa da lokacin da ya rubuta littafinsa kuma har yanzu da nake magana tana cikin su har yanzu nan da nake magana tana cikin su to yaya bayanin yake a takaice zamu kawo bayanin a takaice kula da ɗakin Ka'aba tabbas kamar yadda ya bayyana mana anan cewa baqiyat bi yadi bani abdiddar ya zauna karkashin kulawan banu abdiddar to musulunci kuma da yazo sai tabbatar da kula da ɗakin Ka'aba a cikin kabilar banu abdiddar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka ya koma madina banu abdiddar kuma dama kula da ɗakin Ka'aba na hannunsu to lokacin da annabi yazo buɗe makka shekara ta 8 bayan hijira annabi ya zo fatu makka da ya zo sai duk gumakan da suke kewaye da ɗakin Ka'aba ya sa aka karya su aka fitar da su to ai cikin ɗakin Ka'aba ma akwai gumaka gumaka 360 annabi sai ya nemi ɗaya daga cikin ƴan ƙabilar banu abdiddar ya zo ya kawo masa ki makulli na ɗakin Ka'aba saboda zai shiga ɗakin Ka'aba a fito da gumakan da ke ciki a tsabtace ɗakin Ka'aba daga najasa na shirka sai aka kira masa Uthman bin Talha bin Abi Talha bin Abdul Uzza a hannun sakin yake shi Uthman wannan ya musulunta tun kafin annabi ya zo fatu makka tsakanin sulhul hudaybiya da fathu makka ya musulunta waɗanda suka musulunta a wannan lokaci suna da yawa an yi sulhul hudaybiya shekara ta 6 bayan hijira lokacin annabi ya fita da mutum 1,400 mutum 1,400 kaga wanda ya bari a madina ba su da yawa kenan duka wanda suke tare da annabi ba su kai 2,000 ba amma abin da zai baka mamaki annabi ya fita fathu makka da mutum 10,000 kenan dan tsakanin shekaru 2 ne shekara ta 6 zuwa ta 8 aka samu dandazo mai yawa suka shiga musulunci to annabi sai ya ce a kira masa wanda kin ɗakin Ka'aba ke hannunsa sai aka kira masa Uthman bin Talha bin Abi Talhata da yazo da kin ɗakin Ka'aba zai ba wa annabi sai Abbas ya ce ya Rasulullah ka san ni ne nake ciyar da alazai da shayar da su to in ya baka kin in ka gama abin da zaka yi mai domin da shi kenan sai zama abubuwa guda biyu suna hannunsa ko to wani martani annabi ya bayar ko kuma me ya faru ina ga sai mu tsaya a nan saboda kurewar lokaci idan Allah ya kai mu haduwa ta gaba zamu ga yaya abun ya kaya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da Abbas da shi Uthman bin Talha bin Abi Talha wanda kin ɗakin Ka'aba ke hannunsa abubuwan da muka karanta wanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɗan harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala tambaya ne kan inda ake fara sahu misali sahun farko ya cika sahu na biyu daga ina kamata a fara shi sannan kuma wanda yazo shi kadai ya kamata yayi asali sahu ana fara shi ne bayan liman saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha nabi sallallahu alaihi wasallam yace su bi bayana su tsaya a bayana daga cikin ku waɗanda suke masu hankali masu zurfin tunani kenan ana so nagartattun mutane ne za su tsaya bayan liman to sai suka ce karkashin wannan yake nuna idan an tashi za a fara sahu za a fara ne a bayan liman idan aka fara a bayan liman to duk wanda yazo kuma sai yayi kokarin jona ta bangaren dama in bangaren dama ya cika sai a dawo bangaren hagu to haka idan an zo sahu na biyu za a fara ne daga bayan liman saboda wannan hadisi da shi malamai suka kafa hujja cewar duk sahun da aka zo za a fara shi sabo bayan na gabansa ya cika to ana farawa ne daga bayan liman don an fara shi daga bayan liman kuma daga nan sai a yi ta cika bangaren dama saboda mala'iku suna salati wanda suke bangaren dama to daga nan kuma sai a cika bangaren hagu wani ya zo sai ya fara sahunsa daga bangaren dama to wannan shi babu dalili a kai dalilin da ya tabbata shi ne ana farawa ne daga bayan liman ko da ku sahu na nawa ne idan aka zo daga bayan liman ake fara sahu mutum kuma ko shi kadai ya zo zai fara ne daga bayan liman akwai da suke gawayi zai janyo mutum daya cikin sahun gaba sai janyo shi sai su zama biyu saboda bai kamata yayi kabbara shi kadai a sahu ba wanda suke da wannan fahimta din amma dai idan ya zo dai daga bayan liman zai fara sahunsa Allah ta'ala ala
na'am kamar yanzu a yanin sawar a iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai irin ahalin sayyidina
ba za a rasa ahalin annabi ba a yanzu su ake cewa sharifai ko sai dai su sun san kansu su waɗanda suke ahalin annabi sun san kansu kuma yanzu misali bakin fata irina ya zo ya ce ma shi ahalin annabi ne kaga wannan da'awa ce babu dalili da'awa ce wacce take babu dalili ba za mu yadda ba gaskiya amma su ahalin annabin an san su suna nan yanzu haka tsakanin garin Madina tsakanin garin Madina garin Makka har Riyadh suna nan an san su wanda suka fito daga cikin ahalin annabi sanannu ne ba su ne suke zuwa su ce ni ahalin annabi bane a'a an riga an san su saboda me an san nasabar su
wanda zai fito kuma misali a Niger a Nigeria a Mali ya ce ahalin annabi ne tantinin makaryaci ne shi kana neman makaryaci number 1 shine amma ahalin annabi suna nan sanannu ne an san su saboda mai su Laraba suna kokarin kiyaye nasaba to shi yasa ahalin annabi suna nan an san su shi su ake cewa sharifai me yasa ake ce musu sharifai saboda madaukaka ne ahalin annabi madaukaka ne shi yasa ba sa cin sadaka annabi baya cin sadaka da shi da ahalin sa gaba daya yana daga cikin alamomi da ya tabbatar wa Salmanul Farisi cewa shi annabi ne rashin cin sa ga sadaka Salmanul Farisi mutum ne da yayi karatu gaban malaman Nasara su kuma malaman Nasara wanda suka bi addinin ko shari'ar da annabi Isa zo da ita bi na gaskiya ba wacce aka canja ta ba sun san sifofin annabi sun karanta kuma bayin Allah ne na kwarai sai suka karantar da Salmanul Farisi annabi yana da alama kaza da kaza da kaza da kaza to shi kuma kawai fadi tashinsa ina zai ga annabi ya imani da shi to sai Allah ya masa gamdakatar can yankin Sham yake sai waɗanda suke zuwa kasuwanci Larabawa na Makka mun san can suke tafiya kasuwanci da suka je ya ji labari sun zo shi kuma an masa bayani malaman sa na Nasara sun masa bayani cewa mutumin da zai zo annabi zai fito ne a yankin Larabawa a Hijaz to da ya ji labari sun zo sai zo ya same su yana da kuɗi mai tarin yawa sai ɗauka ya ba su yace ina so ku tafi da ni yankin ku naji an ce annabi zai bayyana to su kuma da yake ba masu addini bane sai suka ha'ince shi da suka je sai suka saida shi a hanya kafin a karasa sai suka saida shi sai aka yi sa'a wanda ya saye shi dan Madina ne ya taho da shi sai saida shi ma wani bayahude a Madina to yana karkashin wannan bayahude a Madina yana aiki wa bayahude yanzu ya zama bawa wata rana yana kan bishiya ta ubangidansa yana aiki akwai wani littafi da za mu fitar da shi kwanan nan na yi waɗannan bayanan ciki akwai littafin da na rubuta na sirar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin harshen Hausa sirar fiyayyen halitta ingantacciya rayuwarsa a Makka kashi na farko wannan na rubuta shi kwanan nan insha Allah za mu fitar da shi wannan bayanin yana nan ciki yana samun bishiya yana aiki sai wani bayahude ya shigo gonar wannan ubangida nasa sai ce kaji abin da banu kila suke faɗi sun tare can a kuba a gurin wani bakuraishe wai shi annabi yace sai da na kusa na fado da naji wannan labari yace sai na zumbur na sauko sai na ce me kace ubangida na sai tsinka mun mari yace ba a kasa da kai ba kuma ka ci gaba da aikin ka yace sai na koma na hau bishiya na ci gaba da aiki amma bayanin da yake naji cewa wanda ake ce mun annabin ne ya faɗi wasu daga cikin alamomin sa yace da na gama aiki na sai na tafi Kuba da na je sai na samu shi yana zaune da sahabbansa sun kewaye shi dama na tanadar da wani abu da na je sai na aje a tsakiya na ce ga sadaka sai na ga ya kame hannunsa ya kiyaci sai ya ce wa sahabbansa su ci sai suka ci yace bayan nan da kwanaki sai na shirya wani abu shi ma sai na taho da shi sai na zo sai na aje a gabansa na ce ga kyauta sai na ga ya ci sai na ce alama ta farko kenan saboda an ce masa baya cin sadaka to kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka sannan kuma iyalan gidansa su ma ba sa cin sadaka to har kuma wanda suke rayuwa a yanzu ba sa cin sadaka saboda madaukaka ne shi yasa ake kiran su sharifai madaukaki shine sharif Bahaushe yana cewa sharifai sharifi ba wannan bane Bahaushe ne in an ce sharifi shine wanda wuta banta ko wannan kuma ana ce mata karama karama ala a yaren larabci ana cewa karama an samu wanda ya samu wannan a zamanin sayyidina Abubakar Abu Muslim ko Abu Muslim al-Hawlani Allah ya masa wannan taufiki din ɗaya daga cikin wanda suka yi da'awar annabta ya rura wuta ya dauke shi ya jefa shi cikin wutan wuta ta ci ta cinye ganshi lafiyar sa kalan ko sutura sa bata kone ba shine sai mabiyan wannan mutumi suka ce masa kaga wannan zai zama ma kalubale ka kore shi daga Yaman shine ya kore shi sai ta ho Madina lokacin jagorancin sayyidina Abubakar to wannan ana kiransa karama
shi ma wannan a hannun bayin Allah, Allah ke bayyana ta waliyansa, su ma waliyan Allah ba a san su ba. Mutum ba zai kada baki ya ce ni waliyin Allah bane, ko ina da karama, ƙarya yake yi, boye kansu suke, ba sa bayyana, ba a san su ba cikin mutane. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, Allah shi ya san waliyansa, su kuma ba a gane su, boye kansu suke, ma ba sa da a san su. Dan in an san su ma har roƙon Allah suke, Allah ya dauki rayuwarsu. Mutane ne masu boye ayyukansu, bassa neman yaddan mutane, yaddan Allah suke ne. To shi yasa ma bassa cewa su waliyayi. Galibi wanda yace shi wali ne sai ka tarar ƙarya yake yi, yana ta'asa masu tarin yawa a gefe. Asali ma aiki ne na me, na riya. To su kuma bassa riya saboda tsoron Allah subhanahu wataala. Abubuwan da muka karanta da suke daidai, Allah ba mu ikon amfanuwa da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya karɓi wannan karatu da muka yi, ya nauye mizaninmu da shi. Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Allah haɗa mu gidan aljanna kamar yadda haɗa mu a wannan wuri. Allah muna tawassuli da wannan karatu da muka yi, yanayi da ake ciki na kunci, Allah ka fitar da mu, Allah ka yaye mana, Allah ka kawo mana sassauci, Allah kar ka kama mu da laifuffukan mu ko kuma laifuffukan wasu daga cikin mu. Akwai wanda suke amfani da wannan yanayi da ake ciki wajen ƙara sabon Allah, suna cin riba, harkan canjin kudin nan da yawa ana cin riba. To kaga sai Allah ƙara jefa mu cikin bala'i akan bugunyan ayyukansu. Kaga saboda haka mutane idan ana so Allah ya yaye bayi kunci da suke ciki, to ai da'a wa Allah, a kaurace sabon Allah. Matukar za a saba Allah, to an dinga zama kuncin, kuncin kuma zai ta karuwa. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, duk musibar ta same ku daga cikin mugunyan ayyukanku da kuka aikata ne da hannayenku. Ya Allah karka kama mu da laifuffukan mu da muke aikata ko kuma laifuffukan wasu daga cikin mu. Allah duk mai bukata a cikin mu ka biya masa bukatarsa. Wanda ke da damuwa Allah ka yaye masa. Wanda ke cikin matsala Allah ka fitar da shi. Marasa lafiyan mu Allah ka basu lafiya. Wadanda suke jinyar marasa lafiya Allah ka nauye mizanin su da wannan aiki da suke na jinya din. Wadanda kuma suka rasu Allah ka gafarta musu. In mun koma inda suka koma mu ma Allah ka gafarta mana. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك